إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شي غبا دكرا تمنا wannan makaranta mai albarka makarantar Ibn Taymiyyah yau muna ranar Alhamis wacce ta daidai da ranar 13 ga watan Al-Muharram hijira 1441 wanda ya daidai da ranar 12 ga watan 9 2019 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin manzumatul bayquniya wallafa rushahu malami Umar ko kuma Taha bin Muhammad bin Futuh al-Bayquni ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda yau zamu tashi baiti na 21 a cikin wannan manzuma. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا هتي وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا كان فالشاذ اكوي تشديد بس زايم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا wannan baitin shine karatun mu na yau kuma shine zai zamo zai kai mu zuwa ga hadisi na 21 da kuma hadisi na 22 domin anan mun samu nau'ukan hadisai guda biyu mun samu hadisi shaz da kuma hadisi al-maqlub dan cewa wa ma yukhalifu siqatun fihi al-mala kuma idan har in mun dauke ta shartiya ko kuma abinda in mun dauke ta wato mausula madin dan malamai sun yi maganganu guda biyu da yace wa ma wannan wawun din dai ko ta zama harfu atfin ne ko ta zama abin nan isti'nafiya ce madin wasu suka ce to tana iya zama madin shartiya ce sai ta zo da ma'anar in ai wa in yukhalif siqatun fihi al-mala fashazu idan har aka samu siqa ya zo da hadisin da ya saba wa jama'a ya zo da wani hadisin da ya saba wa jama'a da yawa to fashazu wannan hadisin shi ake kira hadisi shaz wal maqlubu shi kuma hadisi maqlub ismani ya rabu gida biyu tala shi yake bin bayan hadisi shaz in kuma mun dauke ta istifhamiya sai zama wal hadisul ladhi yukhalifu ثقة فيه الملا كنا سيزمو مادن بمعنى الذي يعني شي كما حديث دا اكا سامو ثقة يا رويتوشي واند يا ساقا والملا اصلا كلمة الملا الملؤني اكوية الحمزة اما لرورة تواكيه اتتسا اكا شافي الحمزة اصلا سا الملؤني وما يخالف ثقة فيه الملا فيه الملا كنا اصلا سا الملا ko kuma ya zama al-mala'a matsayin maf'ul bihi wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala to amma sai larura ta waki ta sa aka shari al-hamza an gane sai zama kenan hadisin da siqa ya saba wa wato dandazan jama'a taro da yawa fihi a cikin sa fashazu shi ake kira hadisi shaz wal maqlubu wannan ita kuma wawun din ko ta zama istifhamiya ko ta zama wato ko ta anace istifhamiya ko ta zama wawul ataf ne ko ta zama wawul isti'naf al maqlub shi kuma sai zama mubtada ne ismani zama khabar din sa ne kenan wal maqlub shi kuma hadisi maqlub ismani ya rabu gida biyu tala shi ya biyo bayan hadisi shaz. An gane tara ay tabi al maqlubu shaz. To wannan shine fassaran da malamai suka yi wa baitattakan adunkuli. Daka mun samu nau'in hadisi guda nawa? Guda biyu. Mun samu ash-shazu wal maqlubu. Su ne kuma zai zama hadisan mu nau'in hadisi ko kaso na hadisi na 21 da kuma kaso na 22. Kalmar ash-shazu malamai suka ce ma'khuzun ne min ash-shuzuz. Kalma ce da aka karbo ta daga ash-shuzuz. Wanda kuma shuzuz shine al-khuruju an al-qa'ida, fita daga ka'ida, ko kuma al-khuruju amma alayhi an-nas. Mutum ya fita daga abinda mutane suke kai. Wannan an samu ma'anar daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ala al jama'a wa man shazza shazza fi an-nar. Yace ku zama masu wato masu kasancewa tare da jama'a. Fa inna yadallahi ala al jama'a, domin hannun Allah yana kan jama'a. Wa man shazza, wanda ya ware, shazza fi an-nar, zai ware ne a cikin wuta. Hadisin Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak juz'i na farko shafi na 199. Ma'anansa dukkan wanda ya fita daga cikin jama'a to zai ware kansa ne a cikin wuta. Kenan sai mun fahimci ash-shazu huwa alladhi yukhalifu fihi thiqatu al-mala ay al-jama'a. Shine hadisin da aka samu rawi siqa, rawin siqa ne, rawin amintacce ne, amma matsalar sa ya saba wa me? Ya saba wa taron jama'a. Kuma abu ne sananne, taron jama'a shine abin da yafi kusa zuwa ga me? Zuwa ga daidai fiye da mutum daya. A ce magana ce, amma kuma tare kuka jita. Amma a ce mutum tara ku goma kuka jita, amma a ce mutum tara sun faɗi sun bakin su ya zo daya, kai kadai sai ka saba wa nasu. To wanne aka fi sa ran ya dace da daidai? Wancan tara din. Yawwa, wancan tara din. Shi yasa wannan sai aka ce masa shaz. Shi yasa muna iya cewa mawallafin littafin Allah ya kansa da yace kuma yukhalif siqatun fihi al-mala, wannan ya kawo shi ne ala sabilil misal. Sai zama abin da yake nufi da shi ka'ida, ana ne abin da yake nufi da wannan ka'ida shine anna shazza huwa ma khalafa fihi siqatu man huwa arjahu minhu adadan aw adalatan aw dabtan. Sai zama haka yake nufi. Amma da yace da ya kawo shi da yace al-mala, sai zama kalmar mala din ta kunshi wannan abubuwa duka da muka ambata. Domin asalin tarifin hadisi shaz shine ma khalafa fihi siqatu, wanda aka samu marwayci siqa amintacce, ya saba wa man huwa arjahu minhu adadan, wanda suka fi shi yawa, au adalatan ko suka fi shi adala, au dabtan ko kuma suka fi shi harda. Amma ne in mun kalli tarifin malan, kamar abu ɗaya ya ambata shine adadi. An gane kamar adadi al-mala. Yace wa ma yukhalifu fihi thiqatu al-mala, kaga kamar ya ambaci adadi ne kawai, domin kalmar al-mala ma'anarta jama'a, wato taron jama'a. Amma malamai suka ce ana iya cewa innal mala'a hum ashraful qawm, ai idan aka ce al-mala'u da larabci, su wane ne al-mala'u? Su ne mafiya kima da daraja daga cikin mutane, wanda Allah ta'ala ya ce qala al-mala'u allazina istakbaru min qawmihi. Sai wato al-mala, wato manya-manya masu fada aji daga cikin mutanansa, sai suka ce suratul a'raf aya ta 88. Kaga sai Allah ya kira su da suna al-mala'u, dan su ne suke da fada aji. To idan muka dawo wajen ilimin hadisi, su wane ne al-mala'u a wajen ilimin hadisi? Su ne al-huffazul adul, su ne masu harda, adalai masu harda, su ne al-mala. Kenan sai ya kasance maganar malan ta kunshi man huwa arjahu adadan aw adalatan aw hifzan, ta kunshe su duka. Siqa ya ruwaito hadisin da ya saba wa taron jama'a, ko kuma ya saba wa wanda suka fi shi yawa, ko kuma ya saba ma wanda suka fi shi adala, ko wanda suka fi shi harda, kuma ya saba musu ta hanyar zuwa da wani ƙari ko ragi a cikin isnadin hadisin, ko kuma ƙari ko ragi a cikin matanin hadisin. Kenan ta hanyoyi guda nawa? Ta hanyoyi guda hudu. Hanya hudu. Hanya ta farko ya zo da ƙari, wanda ake kira shazun bi naqsin fi sanad, yazo da daraji kenan, ya zama shazun bi naqsin fi sanad, hadisi shaz ta hanyar ragi da aka samu a cikin isnadin sa. So wadancan taron jama'a ko kuma wadancan da suka fi shi adalci ko harda sun ruwaito shi tare da wani karin da shi da yazo sai ya rage, an gane, sai ya rage, sai ya kawo shi wato da wani ragi wanda wato wadancan ya rage wani abu da wadancan suka ruwaito, ko kuma ya zama kari ne aka samu shazun bi ziyadatin fi sanad, ya zama hadisi ne shaz ta hanyar samun kari a isnadi, wannan duk a isnadi muke magana, ragi a isnadi ko kari a isnadi, ya zama su a isnadin sun ruwaito mutum kaza amma shi da yazo sai ya rage, a ce su sun ruwaito mutum uku ko hudu, shi da yazo sai ya kawo shi da mutum uku ya share mutum guda, kun gane, ya rage mutum daya, to kaga nan an samu me, ragi a isnadi, ko kuma su sun ruwaito shi da mutum uku a cikin isnadin hadisin, shi yazo sai ya kawo da mutum hudu, a gane shi yazo da karin mutum daya kenan, an samu mai kari shazun bi ziyadatin fi sanad, to haka ana samun shazun bi naqsin fil matan, a samu hadisi shaz yazo ta da rage wani abu a cikin matani, yazo ya rage wata jumla ko wata kalma a cikin matanin hadisin, ko yazo shazun bi ziyadatin fil matan, yazo shaz ne ta hanyar kari a cikin matanin sa, shi hadisin sun kawo shi amma shi da yazo sai kawo shi da wani kari, karin wata jumla ko wata kalma wadda wadancan basu ruwaito ba, kuma sun fi shi yawa ko adala ko harda, to wannan hadisin ya zama shaz nashi, ya zama shaz, amma da sharadi idan ba za a iya hada su duka ba sai an kiyaye wannan sharadin, da sharadi idan ba za a iya hada hadisan ba, amma in za a iya hada su duka ai aiki da su shikenan, yafi dan aka ce shaz an kore shi kenan, ya zama hadisin ba karbabe bane, shi yasa da sharadin ya zama ba za a iya hada su ba, amma in za a iya hada su shikenan, sai a hada su ai aiki da su duka, tunda wanda ya ruwato shi shi ma siqa ne, an gane, to misalin adadi, misalin adadi irin misalin da nayi dazu, a ce ma wato marwayta hadisi sun yi ruwayar hadisi guda daya daga wajen malamin su, a kaddara su 10 ne, za a ce mutum 9 sun yi baki daya, amma kai kadai ka saba musu da wani kari ko ragi ko a matani ko a isnadi, to sai kuma ba za a iya hada su ba ai aiki da su duka, ta yadda in an karbi naka dole za a jefar da nasu, ko kuma in an karbi nasu dole za a jefar da naka, to wannan nawa za a dauka, sai a dauki nasu a jefar da naka dan sun fi ka yawa ko adala ko harda, kana sai mu ce inna haza anna hazihi ruwaya shazzatun, sai mu ce wannan ruwaya shazzace, me yasa, kili annahu khalafa man huwa arjahu minhu bi'tibari al-adad, saboda ya saba ma wanda suka fi shirin jayi ta fuskar adadi, nan a matsayin adadi, a adadi muke magana, sai mu ce wannan ya saba ma wanda suka fi shirin jayi ta fuskar adadi, dan haka za mu dauki na wa'annan wanda su ma siqa ne amma da yake sun fi shi yawa, su tara ne, misali ne wannan, da kuma kai kadai ne, to su aka fi saran za su fi dacewa da daidai, misalin kuma wato al-arjah, arjahu adala aw hifzan, hadisin da yake shine mafi rinjaye ta fuskar adala ko harda, wannan sananne ne, ai ba sai an yi wani bayani ba, ya zama karuwato hadisi sai ya saba mu wanda ya fi ka adalci, ko karuwato hadisi sai ya saba mu wanda ya fi ka hifz, shi kamilul hifz ne, kamilul dabt ne, kai kuma khafiful dabt ne, to kuma ruwaya ka ta saba ma tashi, an gane, ta yadda in an dauki taka dole za a bar tashi, ko a dauki tashi a bar taka, to tawa za a dauka, tashi za a dauka, li annahu arjahu minka adalatan aw hifzan, saboda ya fi ka adala ko kuma ya fi ka harda, sai mu ce al-awwalu huwa ar-rajihu, hadisin farko shine rajihi, wasani huwa ash-shazz, nabi ya zama shazz, ya zama kuma shine al-hadisul marjuh, an gane, yawa, to shi wannan hadisin da zamu dauka malaman hadisi suna kiransa al-mahfuz, wannan da ya saba wa shaz sai zama shine mahfuz, an kaga malamai sun ce al-mahfuz huwa hadha al-hadith, ko al-mahfuz al-awwal, ko hadithin da yace mahfuz shine kaza, to suna nufin shine wanda ya saba wanda yake muqabilan hadisi shaz. Idan aka ce menene kishiyar hadisi shaz, sai ka ce al-mahfuz. Shine al-mahfuz wanda aka haddace da kyau aka kiyaye. To sunan da ake bashi kenan. Kenan hadisi shaz muqabilan sa kishiyar sa shine hadisi mahfuz. To misalin sa hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwala, hadisin arwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi arwala sai ya dibi ruwa ya shafi kansa, ba ruwan da ya wanke hannunsa ba, ba sauran ruwan da ya wanke hannunsa ba. Annabi da ya arwala da yazo zai shafi kai sai ya sabunta ruwa sai ya shafi kansa, ba da sauran ruwan hannunsa ya shafi kansa ba, sai da ya dibo sabon ruwa ya jiko hannunsa sannan ya shafi kansa. Haka yazo a hadisi wanda Imam Muslim ya fitar a cikin kitab at-tahara babu sifatul wudu, hadisi mai lamba 19. Kage shi wannan sai ya ce manzo Allah ya sabunta ruwa wajen shafar mai kai, wajen shafar kai. Ai lamma arada an yamsaha ra'sahu akhadha ma'an fa masahu bi ma'in ghairi fadli yadihi, lokacin da zai shafi kansa sai ya sabunta ruwa, sai ya shafi kansa da ruwan da ba kingin hannunsa ba, ba sauran hannunsa ba. Haka yazo a cikin sahihu Muslim. To amma kuma sai aka samu wata ruwaya da ta zo cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi, juz'i na farko shafi na 303, hadisi mai lamba 719. Shi kuma sai yazo da cewa annabi ya shafi kunnuwansa bi ma'in ghairi fadli ra'sihi, annahu masaha uznaihi bi ma'in ghairi fadli ra'sihi, annabi ya shafi kunnuwansa da ruwan da ba sauran na shafar kai ba. Kun gane? Shi sai ya ce wajen shafar kunnuwa annabi ya sabunta ruwa. Shi yasa wannan shine hadisin da a Malikiya muka samu. Shi yasa muke da ka'ida ta a wajen arwalla, muke cewa wa tajdidul ma'i lahuma, da sabunta ruwa domin kunnuwa. To asali mun gina ne akan wannan hadisi na Baihaqi. An gane? Shine wanda ya rawaito shi yake cewa annabi ya shafi kunnuwansa da sababbin ruwa wanda ba su ne ruwan da ya shafi kansa ba. To kaga ruwayoyin guda biyu sun yi me? Sun saba. Ruwayar Muslim ta ce ya dibi sabon ruwa a lokacin shafar kai wanda ba ruwan hannunsa ba. Ruwaya ta biyu ita ce ruwayar Baihaqi, ta ce a'a ya sabunta ruwa lokacin shafar kunnuwa, ba ruwan da ya shafi kansa ba. Ibn Hajar da yazo ka ruba Bulughul Maram, a cikin Bulughul Maram Ibn Hajar da yazo sai yake cewa al-awwalu innahu al-mahfuz, hadisin farko shine mahfuz. Aga mahfuz shine me? Shine kishiyar shaz. Yawa, mudu Bulughul Maram hadisi mai lamba 48 a cikin Bulughul Maram, mai lamba 48 sai yace na farkon shine mahfuz, shine wanda aka kiyaye. Kenan yana nufin wace ruwaya? Kenan ruwayar Muslim ita ce al-mahfuza, dan Muslim ya fi Baihaqi karbuwa. An gane? Ya fi shi dabt, ya fi shi adala. Kenan ba ɗaya suke ba, mana ba a hada dai ruwayar Muslim da ta Baihaqi, ba ɗaya bane. An gane? To shi yasa sai yace ruwayar farko, ma'ana ruwayar Muslim shine al-mahfuz, hadisin farko shine mahfuz. Nabi ya zama mai kenan, ya zama shaz, ya zama shaz dan ya saba ma ruwayar da ta fi shi karfi. Amma duk da haka malamai suna cewa ba a yin hukunci akan cewa wannan hadisin shaz ne saboda kawai kaga ya saba ma wani hadisi, ba a gaugawar yin hukunci. Abin an fi so a tsaya ayi tunani, ayi nazari da kyau, in za a iya hada su sai a hada, sai in bai yiwa a hada to in yaso sai ayi hukunci. Domin idan kai hukunci cewa wannan ya saba ma wannan, sannan sai ka ce na biyun ya zama shaz, to abinda kake nufi na biyun ba karbabbe bane. Abinda kake nufi kenan, wannan nabiyin ba za a yi aiki da shi ba, ba karbabbe ba. Cewarka da kai wannan nabiyin shaz ne, to kana nufin ba za a yi aiki da shi ba, domin yana daga cikin sharuɗin hadisi sahihi wanda za a karba a yi aiki da shi, wanda muka karanta a baya shine mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al, dole sai ya zama wato babu shuzuzi a tattare da shi, sannan kuma babu wata illa qadiha a tare da shi kamar yadda muka ambata a baya. Kenan kana cewa shaz ne, yanzu shi kenan ka ce ba za a yi aiki da shi, don ka cire masa sifa ta hadisi sahihi, yanzu ka ce ba sahihi ba ne. ba hasan bane ba sahihi bane. To shi yasa kenan akwai bukatar mutum ya tsaya ya taka tsantsan kafin ya hukunci, domin in shazi ne kaga dole za mu yi watsi da shi, ba za mu yi aiki da shi ba. Kuma baya kamata mu yi watsi da hadisi saboda tunaninmu muna ganin ai ya saba mu wannan, za ka kawo bari mu yi watsi da shi. Dole mu tsaya mu yi ta'ammuli, a tsaya a yi nazari, a yi tunani. Yaso da dama za a ga kamar ya saba, amma in an duba sai a ga ai ba su saba ba, ana iya hada su in muka tsaya muka yi nazari. Misali, akwai hadisin da ake yi na addu'an nan ta bayan kiran sallah, addu'a ta bayan kiran sallah, wanda annabi yake cewa duk wanda ya karanta ta bayan kiran sallah zai dace da cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'adta. To iya wa'adta dinna ita ce riwayar Bukhari a Kitab al-Azan, babu du'a inda nida, hadisi mai namba 614. To akwai riwaya da tazo da cikon innaka la tukhlifu al-mi'at, akuma kuma masu karawa darajatul rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'adta, kuma ati muhammadan muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajatul rafi'a. Wannan kari na darajar rafi'a Bukhari yace bai da asali a cikin dukkan littafin musulunci, da haka karin wad-darajatul rafi'a bai da asali. To amma karin innaka la tukhlifu al-mi'adi daga karshe riwaya ce ta Baihaqi a juz'i na farko shafi na 410, an gane shafi na 410, sai dai wato riwaya ce ta wani rawi ana kiransa Muhammad bin Auf bin Ali bin Iyash, wanda shine ya kadaita da wannan ƙari, yazo da wannan riwaya da wanda take dauke da wannan ƙari na innaka la tukhliful mi'ad. To wasu daga cikin mutane sai suka ce wannan ziyada da aka samu ta innaka la tukhliful mi'ad ziyada ce shazza, suka ce li'anna aksar ruwati rawahu biduni hadhihi ziyada, saboda mai wato yawan marwaita hadisin sun ruwaito shi ba tare da wannan ƙarin ba, sai ta kasance riwaya ce wanda shi wannan rawi shine wanda ya kadaita da ita, shine Muhammad bin Auf bin Ali bin Iyash, shine wanda ya kadaita da ita, daga ta zama riwaya shazza li'annaha mukhalifatu lisiqati, saboda mai riwaya ta saba wa mai siqat da yawa, cewa in kana rawi siqa, duk da shi marwayicin siqa ne, amma ruwayarsa ta saba wa mai siqat wanda suka fi shi yawa. To wannan shine hukuncin da Albani yayi wa hadisin, babban malamin hadisin nan Muhammad bin Nasir, Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisin shaz ne, ba za a yi aiki da wannan, ba za a dauki wannan karin ba. In ka zo addu'a kawai ka tsaya wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, an gane. Amma daga cikin malamai akwai malamai irin su Ibn Baz, shi ya sahaha wannan ruwaya, wannan karin Ibn Baz, Allah ya ji kansa da gafara, ka duba majmu'ul fatawa nashi juz'i na 12 shafi na 199, ya inganta wannan ruwayar. Kuma Usaymin da ya biyo bayan sa shi ma sai goya masa baya akan cewa wannan ƙarin za a iya yin me, za a yi aiki da shi, don suka ce za mu iya cewa nan babu mukhalafa, babu sabawa a nan, ba su saba ba hadisan biyu, wannan ƙarin bai saba mana baya ba. Kace li'anna hadhihi ziyada la tunafi ma sabaqa, dan wannan ƙarin ba zai kore abin da ya gabata a baya ba. Bi haisu innaha la tukadhibuhu wa la tukhassisu, ba za ta ƙaryata wannan ƙarin na innaka la tukhliful mi'ad, bai ƙaryata ruwayar baya ba, kuma bai khassasa ta ba, inma dai ya rufe addu'ar ne da wata addu'a da mu'minai suka rufe addu'a su da ita, wanda Allah ya hakaito a cikin Al-Qur'ani, suratu Ali Imran aya ta 194, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Wuce anan sai mu ce, sai da yace wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, yayi kama da fadin Allah ala wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad, kenan a daidai wannan lokacin ana buƙatar tasabbuti a cikin mas'alar wannan ƙarin da yazo, ma'ana a tsaya ayi tunani tukunna, shin ta saba wa ruwayar baya ko bata saba ba, hal hiya mukhalifa am ghayr mukhalifa, ta saba ko bata saba ba shi ake son asali kar ai gaugawar cewa tunda ruwayar ta saba mu wadance ne ai jifa da ita a kalle ruwayar ta saba tana ru tana ƙaryata na baya ne ko za a iya hada su domin in aka ce ta saba abinda yake nufi la yumkinul jam'u kenan ba iya hada su amma idza amkana al jam'u fala mukhalafa amma in dai har za a iya hada ruwayoyin biyu to babu mukhalafa ba sabawa haka in aka ce mukhalafa abinda yake nufi wannan ta saba ma wannan to ba za a iya hada su ba kenan to in za a iya hada ko ba za a iya ba za su hadu ko ba za su hadu ba in ka zo ka ce innaka la tukhliful mi'ad in ka fada ka karu sa baya ko me aka bai rusa na baya ba to kace kenan dan ka zo da wannan kaidi na innaka la tukhliful mi'ad ba laifi bane wannan shine hukuncin Ibn Baz da Usaymin Allah ya ji kansu da rahama Albani shi wannan ce a sam kar a zo da wannan karin saboda kari ne shaz karin wato ruwaya ce shazza da haka ba za a yi aiki da shi ba haka ala ayi halin ijtihadi ne na malamai amma kaida ce in dai za a iya hada ruwayoyin biyu to ana iya aiki da shi ana iya aiki da su duka da haka tunda ko za a iya hada su wannan kari ne innaka la tukhliful mi'ad baya rusa wancan addu'a ta baya baya bai zo da wani taksisi ba bai zo kuma bai ƙaryata ba bai saba ba to ana iya hada su duka dan ka kare innaka la tukhliful mi'adi ko kaga wani ahlus sunna ya kalle ku kyale shi kawai ba za ahlus sunna mun tasirantu da albani sosai da zara an ce albani ya ce kaza to shikenan yana kake saba wa albani kaman saba wa Allah ne wanda kuma babban kuskure ne dan albani yana akwai kurakure da yawa wanda yana yi hatta a wajen sahaha hadisi ko da'afawa malamai da yawa sun khalafa masa shi da kanshi kuma yayi taraju'i akan wasu abubuwa da ya sahaha ko ya da'afa ya dawo ya canza ra'ayi dan adam ne yana yin kuskure kowa yana iya karban maganar sa a mayar in ba manzon Allah ba haka Imamu Malik ya faɗa an gane wannan da haka ni nafi goyen bayan ra'ayin su Ibn Baz kinnan akan cewa dan ka kare innaka la tukhliful mi'ad babu laifi sai dai in ka kara kaga wani ya hagarare ka cikin ahlus sunna yana ganin kamar kai bid'a to in akwai bukatar ka dan ja hankalin sa sai ka ja hankalin sa in ba bukata ka kyale shi kawai to abin tambaya anan shin dole sharadi ne a wajen shuzuzi ya kasance dole sai a cikin hadisi daya ake samun shuzuzi ko kuma ana iya samun sa a cikin hadisai biyu daban-daban to abinda malamai suka ce ana iya samu shuzuzi hadisai biyu su zo daban-daban daya ya zama shaz daya ya zama mahfuz ana iya samu wannan shine abinda manganun malamai yake tabbatarwa don misali idan muka dauki hadisin da ashabus sunan suka fitar hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala annabi yana cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu annabi yace idan watan sha'ban ya raba idan watan sha'ban ya raba ya zo rabi to kar ku yi azumi sai Imam Ahmad ya fitar da shi Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah hadisi ne ingantacce to wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun inganta shi ta fuskar abin nan din sa ya inganta to da suka inganta shi kuma sai suka yi aiki da shi suka ce makruhi ne mutun yayi azumin nafila bayan sha'ban ya raba sai fa idan dama mutun yana da al'adan sa ta azumi da ya saba to wannan zai iya yi an gane to wannan babu karhanci amma Imam Ahmad bin Hanbal da yazo sai yake cewa babu karhanci kana iya yin azumin ka ko bayan sha'ban yayi me ko bayan sha'ban ya raba yace domin hadisin da yazo da wannan bayanin shaz ne hadisi ne shaz zuwa inji Imam Ahmad yace li'annahu yukhalifu hadis Abi Hurairah saboda ya saba wa hadisin Abu Hurairah allazi fi sahihain wanda yazo a Bukhari da Muslim hadisin kuwa shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu kada ku gabaci Ramadan da azumin yini daya ko yini biyu sai fa mutunan da dama ya saba yin azumin sa na nafila to yayi abin sa to wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi to kaga ba za a iya hada su ba ko za su hadu ba za su hadu ba domin hadisin wannan hadisi na biyu yana nuni zuwa ga halaccin yin azumi kafin Ramadan da kwana biyu ko kwana daya ko kwana biyu ya halatta an gane in dai har kayi shi kafin Ramadan da kwana biyu to ya halatta kafin Ramadan da kwana biyu to kuma hadisin yafi na farko zama mafi rinjaye domin shi Bukhari da Muslim suka rawato shi wancan kuma na farko muka ce Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah kenan wannan ruwayan su tafi karfi ruwayar da Bukhari da Muslim suka ittifaki akan ta tafi karfi mun yi bayanin wannan a baya ko tafi karfi ita ruwaya ce wadda tafi karfi wadda suka ittifaki daga nan sai ruwayar Bukhari sai ruwayar Muslim sai kuma ruwayar sauran malaman hadisi kenan sai mu fahimci cewa ashe shi shuzuzi ba sharadi bane ya kasance a hadisi daya kaga wannan hadisi ne guda biyu wancan daban wannan daban amma wancan ya ce iya rabi in Ramadan Sha'ban ya raba shikenan karai azumi wannan kuma da yazo sai ya ce ana iya yi har zuwa kafin azumi da kwana biyu to wannan Abu Bukhari da Muslim wancan kuma a cikin sunan littafin ashabu sunan to kaga wannan ruwaya ta Bukhari da Muslim ita ce mahfuza wacce ruwaya ta su ita ce ta zama mai ta zama shazza ina fatan kuna gane karatu misali na biyu shi ma hadisin da Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa da wasu daga cikin malaman hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturi da alaikum kar ku yi azumin ranar asabar sai fa azumin da aka farlanta muku kadai indai ranar asabar ne shi ma hadisin Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi ga sun fitar da shi to wannan hadisin zaka ga ya saba wa hadisin da yazo a cikin sahihaini Bukhari da Muslim wanda manzo Allah ya samu ɗaya daga cikin iyalansa tana azumi ranar da yaga tana azumin nan ranar juma'a ne da ya tambaye ta tace azumi take sai ya ce mata asumti amis kin yi azumi jiya qalat la tace a'a ban yi ba ya sake tambaye ta atasumina gadan zaki azumi ne gobe qalat la tace a'a qala sai ya ce fa afturi to ki karya azumi shi wannan Bukhari da Muslim suka rawaito shi to fadin manzo Allah da yace atasumina gadan zaki azumi gobe gobe wace rana ce asabar ce wannan yana nuni zuwa ga halaccin yin azumi ranar asabar azumin nafila ranar asabar an gane wannan ya nuna haka to da yace zaki gobe inda ta ce eh kaga shikenan amma ta ce a sai ci to ki karya azumi shi yasa sai malamai suka yi sabani game da ingancin wannan hadisin da yazo yana yin hani game da azumin ranar asabar in dai ba na farilla ba suka yi maganganu da dama daga ciki akwai wanda suka ce hadisin mansukh ne an shafe shi kamar Abu Dawud shi ya ce hadisi ne mansukh shi Imam Malik ma cewa hadisin ƙarya ne duk da su mutanen Hijaz in sun ce ƙarya suna nufin kuskure kai kuskure suka ce kadhib suna nufin kuskure ba wai ƙarya yau da muka sani ba shi Malik kuma ya rayu ne a yankin Hijaz shi Abu Dawud ya ce hadisi ne mansukh an shafe hukuncin sa amma wannan magana ce mai rauni kamar da malaman hadisi suka ce domin yana daga cikin sharadin hukunci da yin naskhi dole sai an san tarihin hadisan wanne ya riga zuwa tukunna domin wanda yazo daga baya shi yake shafe na farko to cikin waɗannan biyan wanne ya riga zuwa ba mu da wannan tarihin to indai kuma ba wannan tarihin gare ka ba baka da izinin kai naskhi kace wannan ya shafe wannan sai in kana da tarihin hadisin da yazo daga baya to sai kace shine ya shafe na farko dan haka wannan magana tana da rauni ta cewa hadisin mansukh ne wasu kuma suka ce hadisin shaz ne shine wannan magana shi ita ce magana yawan malaman hadisi suka ce me yasa ya zama shaz li annahu yukhalifu alhadith alladhi fi sahihaini saboda ya saba wa hadisin da yazo a Bukhari da Muslim alladhi yadullu ala jawazi siyami ala jawazi siyami yawm as-sabt hadisin da yake nuni zuwa ga halaccin siyami yawm as-sabt azumin ranar asabar haka wancan ya zama shaz wanda ya nuna hani shi kuma wannan ya zama mahfuz wanda ya nuna ana iya yi an gane tunda shi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wasu kuma suka ce a'a ai muna iya hada hadisan duka mu yi aiki da su zamu iya hada su shi da wannan din da wancan duka zamu iya hadawa ta yaya zamu hada su suka ce sai mu dora wanda yazo da hani akan kadaita asabar din da azumi idan ka kadaita asabar da azumi to shine wancan hadisin yake yin hani game da wannan amma idan mutum ya azumin yini daya kafin asabar ko kuma yini ɗaya bayan asaba, wannan babu laifi, fala basa babu laifi akan wannan, kaga an hada hadisan duka. Sai zama wannan magana ta ƙarshe ita ce ta hada tsakanin hadisan, kuma mun faɗi ka'ida a baya, iza amkana al-jam'u fala shuzuz, in za a iya hada hadisan to babu shuzuzi, domin yana daga cikin sharadin shuzuzi a samu al-mukhalafa, sabawa juna, anan kuma babu mukhalafa, babu sabawa juna. So kace hadis shi hadisin hani wa dora shi akan ifrad kadaita asabar da azumi. Shi kuma wannan hadisin da yazo a Bukhari da Muslim, kaga shi kuma yana nufin zuwa ga halacci in an yi azumin abin nan yau an hada da azumin kafin asabar, sannan an hada da ranan bayan asabar kamar lahadi kenan, ko kuma ya kasance wani azumi ne mai falala wanda yake yana da sababin sa, kamar azumin arfa, kamar azumin ashura, kamar azumin tasu'a misali, kamar azumin ɗaya daga cikin azumumukan sittu shawwal, wanda duka azumumuka ne masu sabab, wanda duk ana iya yin su a ranar asabar, ba wani laifi akan wannan. Sabani shi albani wanda yake cewa ba za a iya hada hadisan ba, dan in an hada su to za a rusa wancan istisna'i da manzon Allah ya yi, yace illa fi maftarida alaikum, to mu kuma in aka hada to za a rusa wancan istisna'i. Amma sai malamai suka ce ai ba mu muka rusa ba, shi manzon Allah ne ya faɗi wancan kuma shi ya faɗi wannan, dan haka illa din da tazo anan tace illa fi maftarida alaikum takhsisi ne muttasil, dan haka kaga ya fitar da azumin farilla. Shi azumin farilla ana iya yin sa koda a ranar asabar ne, an gane shi ya fitar da azumin farilla, irin azumin bakance kai alkawari cewa zaka yi azumi dan Allah, to sai ka cika wannan alkawarin, shine bakance. Kuma azumin kafara da sauran har wannan azumi ne na me na farilla, to wannan da aka ce illa fi maftarida alaikum kaga ya cire wa'annan. To shi kuma azumin asabar idan an hada shi da juma'a ko alhamis ko lahadi, juma'a ko lahadi, ko kuma azumin nafila ranar asabar nafila mai sababi, azumi irin azumin arfa, azumin sittu shawwal, azumin ashura da sauransu, shi kuma an samu halaccin sa ne ta hanyar takhsisi munfasil. Ai mun karanta wannan a cikin usulul fiqh, ko akwai takhsisu muttasil, akwai takhsisu munfasil, wasu hadisai ne suka zo can daban, suka zo suka yi takhsisi, kaga maganar manzon Allah ce ta yi takhsisi, kaga ana kuma malamai duka sun yarda da wannan takhsisi, dan haka ya halatta ai azumin asabar in an hada shi da wata rana kafin asabar ko bayan asabar, ko kuma azumin da yake da sababi kamar azumin arfa. Kusan mun yi cece ku ce akan wannan mas'ala a shekaran bana, a lokacin da arfa ta fadura a ranar asabar, dan haka shi albani sai kawo wata ka'ida, sai yake cewa to ai akwai ka'idar da muke da ita cewa idan hani da umarni suka hadu, aka nuna halacci, wani hadisi yazo ya nuna hani, to akan gabatar da wato hani akan halacci, wannan ka'ida ce usuliya, yayi amfani da ita. To malamai suka ce wannan idan ba zai iya wa a hada hadisan bane, dole sai an dau daya, to a lokacin da za a yi wannan sai a gabatar da hani akan abun nan, akan halacci. Amma nan zamu iya hada su, to haka shikenan, me amfani sai mun jefar da wasu hadisai, tunda in mun dauki wannan magana ta albani, wannan ya nuna duk waɗancan hadisai sun yi guda 10 sun fi suna nan wanda suke nuna halaccin, duk kenan za a yi watsi da su, an gane, tare da cewa kuma waɗancan sun fi shi, sun ma fi shi karfi. Dan haka dai wasu suka ce hadisin shaz ne, amma tunda za a iya hada su babu laifi, ana iya aiki da su duka. Akwai misali na uku, shi ma wato hadisai da suka zo da dama wanda ba Bukhari da Muslim suka ruwaito su ba, suna hani game da sanya zobe ko munduwa ko sarka zinariya, wato musamman dai abin da shafi zobe suka yi magana, ko zobe ko munduwa ta zinariya, suka yi hani game da wannan, kuma hadisan suna nan da yawa. Aka ga malaman hadisai, malaman hadisi irin su Imamu Ahmad, Imamu Nasa'i, musamman shi Nasa'i ya kawo su da yawa a cikin sunan dinsa, duba juzu'i na 8 shafi na 545 ya kawo su Kitabu Zina, Babul Khatami Zahabi, babu Khatami Zahabi, ya kawo su hadisai da yawa a nan bangaren. To sauran ashabu sunan masu ruwaito su hadisai da yawa wanda suke hani game da sanya zobe na me na zinari. kuma sai aka samu wasu hadisai sun zo a cikin Bukhari da Muslim da wasu mali tattafai wanda suke nuni zuwa ga halaccin sanya zoben zinari. An gane kamar hadisin Jabir Allah ya kara masa yarda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata su yi sadaka a ranar Idi, to suka yi ta cire zobunan su da mundayen su da sarƙoƙin wuyan su suna jefawa a cikin rigal Bilal a matsayin sadaka. Hadisin Bukhari ya rawaito shi Kitabul Eid babu mau'izatul imami, mau'izatul imami nisa yawmal Eid, hadisi mai lamba 978. To kaga wannan hadisin ya nuna mata suna sanya me zoben zinari da mundaye da awarwaran zinari da sarƙoƙin zinari, suka yi ta cirewa suna jefawa a rigan Bilal. To kuma sai aka samu wani hadisi manzon Allah a lokacin da ya ga wani mutum da zoben zinari a hannunsa, sai manzon Allah ya kawo zoben ya cire daga yatsan mutumin ya jifa da shi, ya ce ya amudu ahadukum ila jamratin minan nari fayulqiha fi yadihi, yanzu ɗayan ku zai ganganci ya dauki garwashin wuta ya sa a yatsansa. Aga wannan hadisin Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Libas babu tahrimi al-khatib al-dhahabi al-rijali, shi ma Imam Muslim ya fitar da shi. Kaga hadisai ne wanda kamar sun saba wa juna. To da malamai suka zo sai suka ce shi hani da aka yi game da sanya zobe ko manduwa na zinari, wannan hadisin ya ishe mu hujja, da haka haramun ne mutum ya ado da zinari ko mace ko namiji, ba za ka sa zoben zinari, ba za ka sa manduwa ko sarka ta zinari, wannan haramun ne. Wasu malamai suka tafi akan wannan, wasu kuma suka ce a'a, hanin hadisan da suka zo da hani duka hadisai ne shazza, ba yin aiki da su, duk hadisin da ya zo da hani to hadisi ne shaz, domin ya saba wa hadisin da ya zo a Bukhari da Muslim wanda ya nuna halacci. An gane ya saba wa hadisin da suka zo a Bukhari, wannan hadisin Jabir da muka karanta wanda shi yana nuna halaccin sanya, tunda mata sun yi ta cirewa suna jefawa, wanda zaka samu Abdul Aziz bin Baz, wannan shine fa'intarsa. To wasu sai suka ce kuma a'a, hadisan da suka zo game da hani abin ya faru ne a farkon musulunci lokacin da ana cikin tsananin talauci, ana cikin tsananin bukata, ga muhajiruna suna zuwa, ana da bukata, ana fita yaki, ana da bukata, to sai ka dauki wajen garam nawa ka sa a hannunka kai munduwa ko kai zobe na zinari ko kai awarwaran zinari, alhali ana bukatar kudi da za a gina daula ta musulunci, to sai annabi ya hana. Take ce amma daga baya da aka samu sauki, yaro a rayuwa ta yi sauki, an yi yaki an samu yalwa irin su Fathu Khaybar da sauransu misali, to sai aka halatta. Daga baya dai sai aka zo aka halatta lokacin da yake an fita daga cikin tsanani, wasu haka suka fada. Amma magana mafi kyau daga ciki shine wanda suka ce za a iya hada hadisa, za a iya me, za a iya hada su. Wanda suka zo da hani ya shafi maza ne ba za su sanya ba, an samu hadisai da suka zo, wannan mutumin da aka samu annabi ya ce ya cire jefar namiji, bayan shi ba akwai hadisai da yawa wanda annabi yake cewa an haramta sanya wannan ado da wannan zinari ya dinga mazajen al'umma. Amma su mata kaga wancan hadisi ya nuna halacci na Bukhari da Muslim, to daga shi sun yi ta cirewa suna jefa. Wata rana ya ga wata da manduwar zinari a hannun yarta, har ya tambaye ta kina bayar da zakar wannan, wannan shi ma hadisi ne sananne. To kaga ashe ya nuna mata suna sawa kuma annabi bai hana su ba, kenan hanyar hada hadisan shine me, mata ya halatta su yi ado da zinariya, maza haramun ne. To amma mata fa wajen sun ya halatta mata su sa takalmin zinariya, malaman sun yi maganganu, wasu suka ce a suna iya sawa tunda ado ne, kuma tunda an ba su dama suna iya, kuma magana mafi inganci baya kamata a yi ado a mace ta sa takalmin zinariya, haramun ne ko da mace ce, saboda bai faru ba a baya, ba a samu wannan ba, sannan kuma ba dan kya sa takalmin zinariya ba wani burgiya, ba wani ado bane, sai dai kawai sannan kuma yana sa girman kai da alfahari, shi yasa malamai irin su Ahmad bin Hanbal suka haramta, duk da wasu irin mazhabar malikiya da sauransu ce ana iya sawa saboda wancan umurni da aka zo da shi a saki. An gane wannan misalin duka mun kawo su idan mu yi ishara zuwa ga cewa ashe shuzuzi ba sharti bane dole sai a cikin hadisi guda daya, ana iya samun shuzuzi a cikin hadisi guda biyu daban-daban. Anan sai mun fahimci cewa kenan mun fahimci menene hadisi shaz, shine idan aka samu rawi siqa ya rawaito hadisin da ya saba ma wanda suka fi shirin jayi ko ta fuskar adadi ko adala ko kuma harda, wanda yake kalubalantar sa yake muqabilin sa yake kishiyar sa shine ne al-mahfuz, shine hadisi mahfuz. To akwai kuma wani hadisi shi ma da ya saba wanda aka samu wani rawi ya saba wanda malam bai ambace shi ba ana, shine idan aka samu wanda ya saba ba siqa bane, idan aka samu wanda ya saba ba siqa bane, shi hadisi shaz ta'arifin sa shine wanda siqa ya saba wa ƴan uwansa siqat, amma wannan sai a samu rawi da'ifi mai rauni ta fuskar harda ko mai rauni ta fuskar adala ya ruwaito hadisin da ya saba wa siqat, to wannan ana kiransa hadisi munkar. Hadisi mai shi munkar ne, wannan haka ake kiransa hadisi munkar, shine ma khalafa fihi da'ifu siqa, shine hadisin da rawi mai rauni ya saba wa siqa ya zama hadisi munkar, kuma shine mafi muni yafi hadisi shaz muni. Domin munkar shine al-mukhalafatu ma'a ad-da'fi, shine hadisi munkar, hadisin da ya saba wa hadisi wanda siqa suka rawaito, siqat suka rawaito tare da wanda ya rawaito shi kuma mai rauni ne, kaga ya hada matsala biyu, ga wanda ya rawaito shi mai rauni ne, wannan matsala ce ne zaman kanta, sannan abu na biyu kuma ya saba wa ruwayat siqat. Amma hadisi shaz shine al-mukhalifu fihi ma'a as-siqa, shine hadisin da aka saba wa siqat a ciki amma kuma wanda ya rawaito shi siqa ne, kun gane bambancin su, wannan shine bambancin su kenan. Anan sai mu fahimci sai mai kasance mun samu nau'in hadisi guda hudu, guda nawa, guda hudu, na farko al-mahfuzu, na biyu ash-shazu, na uku al-munkaru, na hudu al-ma'rufu. Idan nace iman ta'rifin hadisi shaz sai ka ce ma rawahu siqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu, hadisin da siqa ya rawaito wanda ya saba ma wanda suka fi shirin jayi. To idan nace iman ta'rifin hadisi munkar al-munkar sai ka ce ma rawahu ad-da'ifu mukhalifan lis-siqa, shine hadisin da rawi mai rauni ya rawaito wanda ya saba wa siqa. In nace to iman ta'rifin hadisi mahfuz sai kace huwa ma rawahu al-arjahu mukhalifan li siqatin duni, shine wanda wato rawi mafi rinjayi ya rawaito shi, rinjayi ta fuskar adadi ko harda ko adala, sai zama ya saba wa siqan da bai kai shi wannan ba, bai kai shi buskaishe wan adadi ba ko harda ko adala, wannan shine yake zama muqabilan hadisi shaz, kun gane. To in nace shi kuma wato munkar menene hadisin da yake muqabilin sa, shine al-ma'ruf, hadisi ma'ruf, hadisi munkar muqabilin sa shine al-hadisi ma'ruf. Ya kace iman ta'rifin hadisi ma'ruf sai kace ma rawahu siqatu mukhalifan lid-da'if, shine hadisin da siqa ya rawaito wanda ya saba wa da'ifi, shine hadisi wanda yake ma'rufi kenan. Nau'in hadisi guda hudu kenan, shaz muqabilin sa mahfuz, munkar muqabilin sa shine me al-ma'ruf. To wannan shine ma'anar fadin malam wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fashazu, duk hadisin da siqa ya saba wa taron jama'a to ya zama hadisi shaz. Yace wal maqlubu qismani tala, shi kuma hadisi maqlubu ya kaso gida biyu wanda shi da yake bin bayan hadisi shaz, wannan cikon baiti ne, yana cikon baiti ne, yadda ba karin bai da wata taladin bai da wata ma'ana, kawai an kawo shi ne dan a cika baitin kawai kenan. Wa ma yukhalif siqatun fihi al-mala fashaz wal maqlubu qismani tala, shi kuma hadisi maqlub ya kasu gida biyu tala, sai shine wanda ya biyo bayan hadisi shaz. To sai ya ta'arifin su a cikin baitin da zamu karanta in mun zo darasi mai zuwa insha Allah, kenan baitattukan su za su bayyana mana menene hadisi maqlub, kenan azubu musan hadisi maqlub ba bezo tunda ba mu yi sharhin sa ba ko, sai mun zo baiti na gaba wanda ma da yake cewa ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatanin qismu, wanda shi da tarifin hadisi maqlub wanda in mun zo darasi mai zuwa za mu tashi kansa insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.